Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Baba Yaku makeri ne tare da Mahmud Ibrahim Kwari da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na ranar yau Asabar 3 ga watan Yuni shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Mahmud da kanan labarai.
Bangarorin da ke fada da juna sun ci gaba da cilla rokoki a karkashin babban birnin Sudan jiya Juma'a, duk wadata takunkumin da Amurka ta sanya a kan su. A yau Asabar, Prime Minister India Narendra Modi zai ziyarci wurin da aka kwantsama hadarin jirgin kasa wanda ya lankwame kusan rayukan mutane 300 kuma wasu 900 suka jikkata. Kwamandan rundunar mayakan ruwa ta kasar Iran ya ce kasarsa da Saudi Arabia da wasu kasashe uku na shirin samar da wata rundunar kawance ta haɗin gwiwa domin wanzar da tsaro.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya General Lucky Irabo ya ce daga yanzu ɗan ƙasar za su ga canji akan sha'anin tsaro.
Mai yiwuwa ya kalubalanci shugaban kasa kan cewa za ku ba mu free kuma bukatar mu za ku ba mu kuma duk inda aka yi za mu yake su ko ina.
Masu ruwa da tsaki a harkar man fetur a Najeriya na tsokaci akan rikicin tsakanin gwamnati da kungiyar kwadago akan cire tallafin mai.
Inda za a yi amfani da wannan subsidy din a gyara hanyoyi, a gyara matatun mai, a gyara mai 'yan Najeriya abinda suke bukata to mai laifin wannan.
Muna kuma dauke da rahoto akan tsadar man fetur a jamhuriyar Niger wadda ta fada sakamakon cire tallafin mai a Najeriya. Kamar kowace ranar Asabar yau ma muna tafe da shirin a dawo lafiya wanda da shirya zan gabatar, amma yanzu sai a gyara zama domin shin kashin farko na labaran duniya.
Da ke fada da juna sun ci gaba da cilla rokoki a cikin karkashin babban birnin Sudan a jiya Juma'a, duk wadata takunkumin da Amurka ta sanya wa kasar bayan karewar yarjejeniyar ya tsagaita wuta da Amurkan da Saudi Arabia suka jagoranta. Galau sun ce an cilla makaman artillery a sassan gabashin Khartoum a kusa da gidan talabijin na kasar, kamar yadda aka kai harhare a birnin Omdurman. Yanzu dai kimanin makonni 7 kenan sojojin gwamnati na gwabzawa da dakarun sa kai na kungiyar RSF a birnin Khartoum da kuma sassan lardin Darfur, duk wada yunkurin samar da yanayin tsagaita wuta domin ayyukan jin kai su gudana kamar yadda aka yi kamata. Dindindin sojin kasar ta Sudan ta sanar da samar da karin dakaru daga wasu yankuna na kasar domin tallafawa mayakanta da ke filin daga a Khartoum da kewaye. Sashin tattara bayanan sirri na ma'aikatar tsaro ta Burtaniya ya faɗa yau Asabar cewa dakaru na musamman na Rasha na ƙara samun ƙarfi a birnin Bakhmut a ƙoƙarin da Rashan ke yi na ƙwace birnin daga Ukraine. Sashen wadda ke fitar da rahoton yau da kullum game da mamayen da Rasha ke yi wa Ukraine ya ce akwai yiwuwar nan gaba kaɗan mayakan na Rasha a birnin su ƙara ƙaimi domin tinkarar kalubalen da suke fuskanta a birnin. A nan guda kuma shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya faɗa jiya Juma'a cewa shigar kasar sa kungiyar dakaru ta NATO ka iya tabbatar da tsaro ga Ukraine, amma ya lura cewa yin hakan ba abu ne mai yiwuwa ba gabanin kawo ƙarshen yakin da suke gwarzawa da Rasha. A wani taron haɗin gwiwa na manema labarai da shugaban Estonia Alar Karis, shugaba Zelensky ya ce Ukraine ba za ta yaki da kowace ƙasa ba memba a kungiyar NATO. A yau Asabar, Prime Minister India Narendra Modi zai ziyarci wurin da aka kwantsama hadarin jirgin ƙasa wanda ya lankwame kusan rayukan mutane 300 kuma kimanin wasu 900 suka jikkata. Kazalika Mr. Modi zai ziyarci asibitin da aka kwantar da waɗanda suka raunata. Tuni dai hukumomin na India suka keɓe yau Asabar ɗin nan a matsayin ranar makoki da jimami domin martaba waɗanda hadarin ya ritsa da su. Daraktan hukumar kwana-kwana a jihar Odisha, Sudhanshu Sarangi, ya faɗa wa kamfanin dillancin labaru na AFP cewa mutane da dama sun samu munanan raunuka baya ga waɗanda suka rasa rayukansu sanadiyar hadarin. A Juma'a ne dai hadarin ya wakana bayan da wani jirgin ƙasa ya sauka daga titinsa, al'amarin da ya sanya suka yi taho magama da taragun jirgi mai tahowa a kimanin kilomita 220 a yankin kudancin Kolkata. Anufa Das, wani fasinja da ke cikin guda daga jiragen da suka yi karam, ya faɗa wa kamfanin dillancin labaru na Reuters cewa ba zai taɓa mantawa da abubuwan da ya gani ba bayan da hadarin ya wakana. Nan take dai mazauna kusa da wurin da hadarin ya faru suka kai agaji domin ceto waɗanda lamarin ya ritsa da su. Kana rahotanni na cewa wasu daga cikin masu ceton sun garzaya asibitoci domin ba da gudunmuwar jini ga waɗanda aka kwantar. Labarun na zuwa muku ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington.
An jima kaɗan Mahmud zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Amma kafin nan, biyo bayan ganawarsu da shugaban Najeriya akan hayaniyar inganta sha'anin tsaro a ƙasar, babban Hausar hamsoshin rundunar tsaron ƙasar General Lucky Irabo ya ce daga yanzu 'yan ƙasar za su ga canji matuƙa. Daga Abuja, Hassan Mai na kaina ya aika mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Tun dai bayan da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yi ganawar keke da keke na farko da manyan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya, inda ya ja kunnen su kan yadda suke zaman 'yan murna kowa da inda ya sa gaba, dukko da muradi ɗaya ke son cimmawa, inda ya ce dole ne hukumomin tsaron su yi aiki tare kuma ka faɗa da ka faɗa don haka ta cimma ruwa. Ganin yadda shugaba Tinubu ya yi ta bayani da ƙarin bayani yayin wannan taro, yanzu komai 'yan Najeriya za su tsammani daga jami'an tsaron?
The expectation of Nigerians is that security will be improved upon.
Babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya kenan, General Lucky Irabo, ke jaddada cewa 'yan Najeriya su sa ran tsaro zai inganta kamar yadda shugaba Tinubu ya bada umarni, kuma wannan shine abin da zamu yi akai-akai tare kuma da jan damara don tabbatar da mun karfafa tsarin tsaro don walwalar 'yan Najeriya, kuma daga yanzu za a ga canji.
Kalaman babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya kenan, General Lucky Irabo. Tuni kuma masana irin su Farfesa Khalifa Dikwa da ke zama shatima ilmu na Borno daga yankin arewa maso gabashin Najeriya suka fara tsokaci.
Babu shakka kalubalen shugaban kasa ya auza musu a gaban su. Shi hafsan hafsoshin maganan da ya faɗa yana nufi cewa daga yau za a tunaninsa kamar shugaban kasa zai ba su dama su yi abin da ya dace da harkar tsaro, babu siyasan tarwa. Sannan kuma na biyu abin da General Irabo din yake fadi ya kan cewa misali kayan da aka ce za a bamu mun sa a cikin budget din mu, to za a bamu kayan nan gabaɗaya, kuma kudaden da za a ba soje din nan wanda suke daga ba zai kasance kawai ana fada kuma kusan ready kudin baya fita, kuma masai mu na shugabannin soje da police din nan bamu a iya fita mu yi magana kamar 'yan siyasa, ba zai yiwu bane. Mai yiwuwa shine shi ma ya kalubalanci shugaban kasa kan cewa za ku ba mu furi kuma bukata mu za ku ba mu, kuma duk inda aka yi za mu yake su ko ina.
Yanzu dai abin jira a gani shine yadda tsarin tsaron da kullun ke kara tabarbarewa zai inganta a gagashin mulkin shugaba Bola Ahmed Tinubu. Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Mai na kaina da wannan rahoto. Ana tare ne da sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da ma Instagram. Yanzu ko ga mamu da ci gaban labaran duniya.
Bayan shafe makonni ana zazzafar tattaunawa da muhawara game da ƙudurin dokar ciwo bashi, shugaban Amurka Joe Biden ya yi ƙarin haske akan nasarar da ya yi har 'yan majalisar dokokin jam'iyyar Republican suka sassautar ayinsu akan cimma matsaya da yake tsokaci dangane da batun jiya Juma'a. shugaban na Amurka ya ce matakin ya kubutar da gwamnati daga fadawa yanayin da za ta gaza wajen samar da kudaden tafiyar da ayyukan da suka rataya a wuyanta. Nasarorin da muka cimma a ƴan shekarun da suka gabata za su ci gaba da rike fatan mu nazartar da dokar kasafi da za ta bunƙasa tattalin arzikin mu da zai nuna kima da darajar mu a matsayin ƙasa, inji shugaba Biden. Shugaban ya ce zartar da kudirin dokar da kuma amincewa da abubuwan da ta kunsa na fadada hurumin ciwo ba su suka zuwa shekara ta 2025 na da matukar muhimmanci a gare mu. Ya ce iya cimma matsaya game da lamarin tsakanin jami'an White House da ƴan majalisar dokoki na bayyana yadda demokradiyyar Amurka ke aiki, duk kuwa da ba kowa ya samu abin da yake so ba tsakanin bangarorin biyu, amma a cewar sa Amurkawa sun sami abin da suke bukata. A yau Asabar Radio ake saran shugaba Biden zai rattaba hannu akan kudirin dokar kasafin na Amurka. Kwamandan rundunar mayakan ruwa ta kasar Iran ya ce kasarsa da Saudi Arabia da wasu kasashe uku na yankin Larabawa na shirin samar da wata rundunar kawance ta haɗin gwiwa har ma ta kunshi mayakan kasashen India da Pakistan. Kafofin labarai na kasar Sirwaito Shahram Irani na cewa kasashen yankin sun lura cewa haɗin kai da junansu ne zai bada tsaron da ake muradi a yankin. Sai dai bai yi ƙarin bayani ba dangane da fasali da kuma yadda rundunar kawancin za ta kasance, amma ya ce za a kafa ta ne nan ba da jimawa ba. Masu kula da lamura sun ce haka na daga matakan da Iran ke ɗauka na ƙoƙarin farfaɗo da alaƙarta da ƙasashen Larabawa, inda a watan Maris da ya gabata Iran ɗin ta kawo ƙarshen tsamin dangantakar da ke tsakaninta da Saudi Arabia. Rundunar kawancen da za a kafa za ta kunshi ƙasashen Bahrain da United Arab Emirates da Qatar da Iraq da Pakistan da kuma India.
A gaida Mahmud Kwari da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tumadalla, masu ruwa da tsaki akan harkar man fetur a Najeriya na ci gaba da yin tsokaci akan turka-turka tsakanin gwamnatin Najeriya da kungiyar kwadago ta kasar akan cire tallafin man fetur da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya yi. Wakilinmu Mustapha Dansur Batsari ya haɗo mana rahoto akan haka.
Masu ruwa da tsaki akan sha'anin man fetur a Najeriya na ci gaba da yin tsokaci akan turka-turkar da ke tsakanin gwamnatin Najeriya da kuma kungiyar kwadagon kasar game da cire tallafin man fetur. Tun bayan da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu dai ya ayyana janye tallafin ne, kungiyar kwadagon ta nuna rashin amincewa da matakin gwamnatin Najeriya har ma ta yi barazanar tsunduma yajin aiki. Comrade Faruku Kawu shine shugaban kungiyar direbobin motocin da kwan man fetur a jihar Niger da ke arewa maso tsakiyar Najeriya ya ce gaskiyar magana akwai bukatar kungiyar kwadagon Najeriya ta zauna da gwamnati ta kulla yarjejeniya mai karfi akan kudaden tallafin bisa la'akari da yadda hatta manyan hanyoyin Najeriya sun fita hayyacin su.
Ke ba su kungiyar kwadago su zauna da gwamnatin Najeriya su ba ta shawarwari. Na ɗaya dai muna fama da matsaloli abinda shafi magana hanya. Yau in ka duba hanyoyinmu na Najeriya especially mu na Niger State kan ma ba cikin Najeriya muke ba gaba daya. In ka fito Lagos da ka zo makwa dole kai tsaye, din bori gare ka in tanki gare ka dole kai tsaye kai tunani wai ina ma zan fara, ta ina zan fara, ina zan bi. Haji Mustapha yau in ka dauko da ka kawo bidda kace kana bukatar mina duk inda zaka fito ma mina cikin masifa kai. Daga bakin wannan watan da ya kare zuwa yau mun rasa mota akalla ta kai kusan mota 10 wacce fadi ta kone gaba daya. Akwai sanda mota uku suka fadi gaba daya barikin bidda har suka kona soja ya mutu kuma. To kaga inda za a yi amfani da wannan subsidy din a gyara hanyoyi, a gyara matatun mai,
a gyara ma 'yan Najeriya abinda suke bukata to meye laifin wannan?
Shi kuwa shugaban kungiyar dillalan man fetur a jihar Niger, Alhaji Adamu Ahmad Erana, ya ce duk da yake suna bin gwamnatin Najeriya bashin kuɗi har na sama da naira biliyan 40, amma ba su da wata matsala game da lambarin cire tallafin, domin kuwa suna cike da fatar samun sauki nan gaba.
A maganan bashi fa muna bin bashi har gobe, wallahi akalla ana bin gwamnatin fiye da biliyan 40
gaba ɗaya Najeriya kenan kudin lalle.
Eh, gaba ɗaya. Amma ko bai hana a cire subsidy ba, dama me bashin da muke bi? Bashin da muke bi ba na kayayyakin da muke kawa subsidy ko kuma abinda gwamnati ta yi subsidizing cewa in ka zo da shi za a biya ka transfer ban. To yanzu transfer din ya haɗu da wanga subsidy gaba ɗaya da aka cire. Ka je ka so ne ka cire kuɗin manka, ka cire kuɗin motanka, sannan ɗan abinda ka samu ka riƙe ka ci abinci.
A halin yanzu dai 'yan Najeriya na ci gaba da fama da tashin farashin kuɗin sufuri, da a wasu wurare ma ya lunka har sau biyu. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari da wannan rahoto. Har yau akan batun cire tallafin man fetur, farashin man fetur ya ninka sau biyu a wurare da ake sayar da man fetur a jamhuriyar Niger mai makwabtaka da Najeriya. Wannan ya faru ne sakamakon matakin cire tallafin mai a Najeriya, inda tashin farashin man fetur ya haifar da tsadar sufuri a ƙasar. Farashin mai ya tashi daga sefa 400 zuwa 600 ko kuma 650. Ga dai Hamid Mahmud da ƙarin bayani.
Yanzu haka dai farashin fetur ya ninka a kusan sau biyu a sassan ƙasar Nijar daban-daban. Wannan ya faru ne sakamakon matakin cire tallafin man a Najeriya. Daman ana satar shigar da man fetur daga Najeriya zuwa Nijar, inda yawanci ake sayar da shi a kasuwannin bumburutu a sassan ƙasar. Man na smuggle ya fi arha a kan wanda ake sayarwa a gidajen mai.
Sunana Aminu, litar 120 abinda muka tashi da shi kenan yau. Neman man ma ai ya zan sai ka dage saboda duk inda zaka zuwa duka babu. Dama mai na Nijar mu ba mu arha. Hakan za mu yi ta haƙuri muna nema inda muka samu mu ba da kuɗi a ba mu 120 kin mu sha haka nan mu wuce wurin. Kowa sai ya jiya ga jikin shi wanga.
Surara Abdulkarim, iman nan mun tashi wallahi mun neme shi. Mun fito da sahe mun sha wahala. Samun da kan mushi sai da kyat da wala haula. Da tsada muka same shi. Wallahi na wahala ma ka same shi a 120 kin ma na sha ke waye.
Ana sayar da ma a Najeriya a farashin da ya kai kusan rabi na makwabtanta. Wannan ne sayya ake satar fitar da man na Najeriya zuwa waɗannan ƙasashe. Irin su Nijar, inda ake sayar da shi a kasuwannin bayan fage wato bumburutu, inda yawancin jama'a ke saye. Malam Abubakar wani mai sayar da mai ne a Agadez.
Harkin ta wuce inda kake tunaninta, saboda ta lalace. Matsalar yanzu dai ga abin da na Najeriya ya kawo matsalar man mu har ta shafe mana. Saboda dama mu 'yan bisa hanya da man na Najeriya ne muke aiki da shi. To yanzu su kuma cankin ma ya shiga wani hali, to ina ga mu kuma da na muke a rika da su. Da muna sayar da shi 80, amma yanzu ga 120 muke sayar da shi. Matsalar ce ta Najeriya ta kawo mu. Saboda wanga namun daman gashi ba sauki ba gare shi, sauki ne yasa da mu muke sayan wancan na Najeriya. Sai da mai hanya duka kowa ya kura ya fara.
Kusan a iya cewa masu ababen hawa na sufuri ba sa sayan mai a gidajen mai, saboda wanda ake shigo da shi daga Najeriya ya fi sauki. To sai dai tashin farashin mai ya haifar da tsadar sufuri. Muhammad Agali shi ne shugaban kungiyar masu jigilar al'umma a Agadez.
Gashi mai ya zo ya karu, ba mu san ba zuwa gaba ya za a kasance ba wa maki ma ya kara fiye da 120 ke. Mutanenmu ba su aiki da mai stasiwa, an fi aiki da mai wanga na bisa hanya. Shi daga Najeriya ake kawo shi mai wancan, abin da sai ake amfani da shi ya fi na stasiwa. Sauki daga Najeriya ake kawo shi, kiyasa a duk sauki cikin harakai kenan. Zuwa ga Najeriya mai ya kara, mu mazina ya kara, to mun san abin da zai kaiwa ba, mu ma za mu karawa.
Yanzu farashin litar man fetur inda ake shigo da shi daga Najeriya ya kara zuwa sefa 120, inda tunama wasu da ke sayar da man fetur din suka jingine wannan sana'ar. Hamid Mahmud, murya Amurka daga Agadez, jamhuriyar Niger.
A gaida Hamid Mahmud da wannan rahoto. Kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya saurare mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu ko ga shirin mu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a gidan wannan lokacin. Dawo lafiya a yau zai duba batun alƙalubar da hukumar 'yan sanda mai kula da motoci ta kasar Ghana ta fitar, inda mutane 544 suka mutu a watanni uku farkon wannan shekara, lamarin da ya tada hankalin al'umman kasar. Akan haka ne kuma muka tuntuni Isa Ali, shugaban kungiyar Insula mai fafutukan kiyaye hantsar da ababen hawa a kasar Ghana. Ko menene babban aikin da su kungiyoyi masu zaman kansu da ke fafutukan kiyaye hantsar da za su yi a wannan shekara domin dakile yawan hantsar da a kasar? Sai yace
to shekaran gade san ce mun shirya harakoki da dama, amma kamar yadda na fadi da azu saboda ba arziki mu bai da yawa, ba mu iya mu harakoki da dama. Abinda yanzu dai mu shekaran ga mun ka sa sai mu ce himman mu kai shine na farko. Shi batun na huran da muke gwadawa, muna kiran gwamnati ta yi kokari ya so a bar wannan ta yi aiki na farko kenan. Sa'annan kuma na biyu kuma za mu ci gaba da falkar da jama'a a gidajensu kan radio, kan television, kan internet, shi ne social media, Facebook da Twitter, duka muna amfani da wannan, muna kiran hankulan jama'a. Sannan kuma kuma za mu saya sayin daka kan kungiyoyin da sai mu ce jami'oyin gwamnatin da ya fi su yi aiki, za mu saya kansu sosai ya so su yi hayyukan da an ka sa su su yi, saboda kowane wata dai ana biyan su. Inde gwamnati na biya kuma cikin wannan harajin tax kenan, kamata ne su yi aiki. Sannan sai mu ce na karshe dai kira dai muke kira mu ma jama'a kuma a zo a taimake mu, iya so mu duba yanda za mu yi mu rage wanga sarori kan titi, saboda in mun ka duba mutane 544 ai ba karamin lamba bane, kamata ne mu duba mu rage wanga namba kenan, iya so gari ta samu ci gaba. Saboda cikin wanga jama'an da suka rasa rayukansu, akwai wadanda suke zuwa jami'a, akwai wadanda suka kare jami'a, akwai wadanda sai mu ce doctors, akwai engineers, akwai jama'a da dama, akwai wadanda gwamnati ta ba ta arziki kai ta aka karantar da su, akwai wadanda iyalansu ma suka duba su suka kai su makaranta, saboda gobe su ma an sun kai girma iyalan kuma da jama'a su ci amfani. Amma saboda hasari kan titi mun yi rashi wanga mutane duka. Mun ka duba irin sai mu ce bashi ko arzikin da gari duka baki daya ke batawa ko ke batawa kai wanga hasarurin da ake yin gaskiya ya kawo mana damuwa. Saboda shi kirawa muke kira jama'a baki daya da gwamnati da kungiyoyi da yan arziki duka su zo iya so mu hada an kullun mu magance wanga matsaloli kan titi. Ni ma na gode sosai. Salamu alaikum. To madalla a gaida Isa Ali, shugaban kungiyar Insula mai fafutukan kiyaye hantsarin ababen hawa a birnin Accra. A mako mai zuwa kuma za mu shiga tarayyar Najeriya, inda hukumar kiyaye hantsarin kasar ta Road Safety ta ce sama da mutane 40,000 ne ke mutuwa a duk shekara sakamakon hantsarin ababen hawa a Najeriya. Shugaban hukumar kiyaye hatsara ta Road Safety a Najeriya, Dauda Biyu, shine ya bayyana haka a birnin Abuja yayin gudanar da bukukuwan mako na kare hadura na Majalisar Dinkin Duniya a karo na 7. Ya ce irin waɗannan haduran kan titunan su ne ke haddasa mace-mace da kuma nakasar al'umma a ƙasar. Ya kuma ce mutane miliyan 1,300,000 ne suke mutuwa, yayin da sama da miliyan 50 suke jikata a duk shekara a faɗin duniya. A cewarsa babu wata barazana ga mutane masu shekaru 5 zuwa 29 kamar haɗurran ababen hawa, domin ɗaya daga cikin mutum hudu da ke mutuwa na faruwa ne tsakanin masu tafiya da kafa da kuma masu keke.
A Najeriya sama da mutane 40,000 ne ke mutuwa a duk shekara sakamakon wannan annoba da za iya kauce masa inji shugaban na Road Safety ya ce Majalisar Dinkin Duniya ta tsara wani shiri na duniya na shekaru 10 na ayyukan kiyaye hatsarin rana na shekarar 2021 zuwa 2030. Ya ce Majalisar Dinkin Duniya na da manufa ta kiyaye hatsarin rana ta rage mace-mace da jikata ta ababen hawa wanda zai kai kashi 50 cikin 100 nan da shekarar 2030. Hukumar Road Safety a Najeriya na yin haɗin gwiwa da Hukumar Lafiya ta Duniya da Ma'aikatar Kiwon Lafiya ta Tarayya da Majalisar Dinkin Duniya ta shekaru 10 na ayyukan kare hatsarin da rauni don bukin makon da ayyuka daban-daban. To sai a biyo mu a sabon mako idan Allah ya kai mu domin yin wani sabon shiri. Yanzu a madadin Isa Ali, shugaban kungiyar Insula mai fafutukan kiyaye hatsarin a birnin Accra da daukacin ma'aikacin sashen Hausa musamman Jumbe Hamza da ya haɗa mana sautin, Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington nake sallama da ku. An huta lafiya kuma a dawo lafiya. Madalla yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo kadan daga cikin sakonni da kuma sarare kuka aika mana ta hanyar email. Sakonmu na farko ya fito ne daga Baffa Haruna Bajoga, yace muna addu'ar Allah ya saita mana lamuran kasar mu Najeriya. Sai kuma sako daga Shehu Adamuri Jau, yace yunkurin NLC na shiga yajin aiki idan har gwamnatin Najeriya bata dawo da tallafin man fetur ba abu ne mai kyau, to amma fa da wuya haka ta cimma ruwa musamman ganin yadda gwamnatin Tinubu ta zo da zafin ta, amma dai muna ji muna gani ko muna saurare. Sai kuma wannan sako haɗin gwiwa daga Ado Salati Goma ga Nabiri Jau da Aisha Lawan bin Hanbali MK dan Silba Sakwato da Maimuna Aliko Autaka Finta Yalwa da Aisha Usaini Dangote Karasuwa tare da Jamila da Fatima ta Ado Salati Goma ga Nabiri Jau suka ce gaskiyar magana Baba Bola Ahmed Tinubu yayi sammakon janye tallafin man fetur, domin hakan yana nuna mana cewa zamu fara tafiya da dingishi kenan. Don haka muna addu'ar Allah ya sa mu ce gwamma bana da bara, ba mu ce gwamma bara da bana ba. Sai kuma sakon Isu Dila Faki, yace salamu murya Amurka, muna godiya ga Allah akan ni'imar da ya saukar mana ta ruwan sama kamar da bakin kwariya a garin mu Faki da kewaye da sauran gurare. Hakika yanzu duk wanda zai yi shuka to Allah ya wadata mu da isasshiyar lima. Allah ka datar da mu ka bamu damana mai albarka, amin. Sai kuma wannan sako daga Isa Lawal Girgir, magajin garin Girgir jihar Yobe, yace assalamu alaikum VOA Hausa. A gaskiya cire tallafin man fetur da gwamnatin Bola Ahmed Tinubu ta yi a wannan lokaci da talakawan Najeriya ke cikin wani halin ne asu, tamkar kara wa talakan Najeriya kuncin rayuwa ne, ya kamata gwamnatin Bola Tinubu tana sara tana duban bakin gatari. Sako na ƙarshe na haɗin gwiwa ne daga Malami Kura garin Sarkin Noma da Yakubu Mai Aski Badaraka da Yaro Bunya garin Malam da Ayuba Isa garin Sarkin Noma jihar Yobe. Suka ce hakika sauya fasalin tsaro da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya ce zai yi, tabbas muna marhabi da hakan. To madalla kafin mu kai ga shirinmu na ƙarshe ga wannan sako.
A zai ka mutum ne yan daki hanshaki kuma ingantacci mai ƙarfi ga shi amintacci.
Mai saurare, yayin da demokradiya ke ci gaba da kankama a ƙasashen Afirka irin su Najeriya, shirin 'yan ƙasa da hukuma na muryar Amurka zai ci gaba da bibiya da haska fitila akan batutuwan da suka shafi haƙoƙin al'umma a hannun hukumomi ta fuskar ababen more rayuwa.
Babu abin da ya kaddam talaka hankali ba kamar tsaro.
Tunda saurare ta zo ta kama wani gonakanmu, babu wanda aka kira aka ce ga haƙƙinka.
Baya ga haƙoƙin al'umma a jumlace, filin 'yan ƙasa da hukuma da kan zuwa muku a shirin hantsi na ranar kowace talata yakan bibi al'amuran da suka shafi bukatun rukunin mutane daban-daban.
Sai mun tura sai mun kai kamar zamu fita daga cikin wannan kamfanin na Fengom, sai ga mun sake koma ba.
Zalika shirin kan tattauna da ƙwararru a fannoni daban-daban na rayuwa da ma shugabannin hukumomin gwamnati kan batutuwa da al'umma suka bujuro da su.
Doka ne wanda ya ta'ammali da kwaya, babu wani sani babu sabo, duka mashi zamu yi mu gurfana da shi a gaban ku.
Road.
Mu ci gaba da kasancewa tare ta shirin ɗan ƙasa da hukuma na muryar Amurka da ƙarfe 8 na safiyar kowace ranar Talata.
A ƙasa duka mai mulkin kanta.
Yanzu kuma ga labarai a takaice.
Bangarorin da ke fada da juna sun ci gaba da cilla rokoki a cikin Khartoum babban birnin Sudan a jiya Juma'a duk da takunkumin da Amurka ta sanya wa kasar bayan karewar yarjejeniyar tsagaita wuta da Amurka da Saudi Arabia suka jagoranta. A yau Asabar, Prime Minister India Narendra Modi zai ziyarci wurin da aka kwantsama hadarin jirgin kasa wanda ya lankwame kusan rayukan mutane 300 kuma kimanin wasu 900 suka jikkata. Kazalika Mr. Modi zai ziyarci asibitin da aka kwantar da waɗanda suka raunata. Kwamandan rundunar mayakan ruwa ta kasar Iran ya ce kasarsa da Saudi Arabia da wasu kasashe guda uku na yankin Larabawa na shirin samar da wata rundunar kawance ta haɗin gwiwa har ma da ta kunshi mayakan kasashen India da Pakistan. Kafofin labarai na kasar sun ruwaito Shahram Irani na cewa kasashen yankin sun lura cewa haɗin kai da junansu ne zai bada tsaron da ake muradi a yankin.
To iya abin da za mu iya kawo muku kenan sai an jima can da dare za ku ji mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu abadin Mahmud Ibrahim Kwari da ya taya ni da Dadi Balawi da kuma injiniyanmu wato Mr. Patrick Baba ya kuma riƙe sallama da ku. Assalamu alaikum.